daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma 10 na safe a nan Washington DC yau 23 ga watan Disamba shekarar 2017. Ga kanin labaran duniya.
Jiya Juma'a ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sauka Jamhuriyar Nijar. Sojojin da ke dauke da makamai na kasar Sudan ta Kudu da mawadan da ba su dauke da shi sun sa hannu a wata rajejeniyar dakatar da bude wuta. Babban kotun dauka kara a nan Amurka ta ce umurnin hana wasu ƴan kasashe shidda waɗanda yawancin su musulmai ne da shugaba Trump ya hana shigowa Amurka, wannan ya wuce karfin ikon sa.
To a cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa a Najeriya jama'a kasar na ci gaba da kokawa kan matsalar karancin mai da ta'addabi sassan kasar.
Baba masu mashin sai ya ba masu jarka masu mota mu ƴan ukada a mera banza su su damu da mu ba.
Har ila yau a Najeriya kwararru na ta mai da martani kan jingina kasafin kuɗin baki da majalisar dokokin kasar ta yi.
Wannan mataki da suka dauka idan har suka ce ba za su duba shi ba sai bayan wani lokaci mai tsawo zai kawo tsaiko.
Za ku ji karin bayani muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu aure assalamu alaikum. Je Juma'a ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sauka Jamhuriyar Nijar domin ya gana da sojojin kasar sa dake yaki da ƴan ta'adda a kasar ta Nijar. Takwaran aikin sa na Jamhuriyar Nijar din ne Muhammad Isu ya masa maraba da zuwa a babban birnin filin jirgin kasar ta Niamey. Yau ne dai shugabannin biyu za su gana domin tattaunawa akan sojojin Afirka da ke taka muhimmiyar rawa a yaki da ƴan ta'adda a kasar. Macron ya ce ba za su bar ƴan ta'adda a yankin kasashen yankin Sahel da na Sahara su yi tasiri ba. Kasar Faransa wadda ta yi wa Jamhuriyar Nijar mulkin mallaka yanzu haka tana dubban tsofin sojojin da ke cikin Nijar din. Haka Nijar din ce ta fi kowace ƙasa yawan sojojin Faransa a masu aikin samar da zaman lafiya. Faransa na da dubban sojoji a wani babban sansanin sojojin wurin da shugaba Macron ya halarci ziyarar cin abinci domin ma mutunta wannan liyafar har da shugaban masu dafa abinci na fadar shugaban ƙasar Faransa Macron ya zo da shi a wannan wurin da aka yi liyafa domin ya shugabanci yadda za a tsara tare da dafa abincin wannan liyafar. Sai dai ba sojojin Nijar kaɗai ne suka halarci wannan liyafar ba har da sojojin Amurka da 'yan Canada da nama na Jamus. Sojojin da ke ɗauke da makamai da kuma na ƙasar Sudan ta Kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata rajejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ɓangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yaƙinin zaman lafiya zai dawo cikin ƙasar duko da ƙin da gwamnati ta yi na sake zama a sulhu da ita bayan yarjejeniyar watan Agustan shekarar 2015 da bai yi nasara ba. Martin Ele Lamoro wanda shine shugaban tawagar gwamnatin ƙasar ta Sudan a wannan tattaunawar da aka kammala a Addis Ababa ya ce duk da yake an samu muhawara mai tsafin gaske lokacin wannan tattaunawar tsakanin masu ruwa da tsiye a harkokin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Duk da haka an don fara hanyar sulhu a cewarsa. Ya ce sa'ilin da aka fara wannan batu an fara shi ne a mawuyacin yanayi a majalisar ministoci amma aka yi nasarar tsallake wannan yanayin. Haka kuma aka gaza samun matsaya a kan batun sayan makamai amma daga bisani aka cimma matsaya. Don haka yana ganin an don fari hanyar cimma matsaya a kan lamarin gaba ɗaya. Ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Deng Alo shi ne ya sa hannu a madadin hursunonin ƙungiyar SPLM da ke tsare a matsayin hursunonin siyasa. Ya ce yarjejeniyar wani mataki ne na kaiwa ga nasara. Ministan ya ce abinda yake yi wa murna shi ne babban abu a kundin da aka sa hannu a yarjejeniyar shi ne dakatarwa kai wa juna hari lokacin da ake wannan tattaunawar domin ko wannan ya kara wa mutanen kasar tasu kwarin gwiwa game da wannan batu. Ya ce babban abin farin cikin shi ne yadda tsoffin waɗanda aka tsare sun sa hannu a wannan yarjejeniyar na watan Agusta a shekarar 2015 aka ba su mukamin minista da kujeru a cikin majalisar dokokin kasar. Gwamnati gwamnatin kasar ta haɗin gwiwa da kice shugabanta. Sai dai mai magana da National Salvation Front YEM Matthew yace shi kam baya da ƙwarin gwiwa a wannan yarjejeniyar domin yana a rubuce ne kuma aiwatar da shi shine zai zama da matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban kotun ɗaukar ƙara ta nan Amurka ta ce mun hana wasu ƙasashe shida waɗanda yawancinsu musulmai ne da shugaba Trump ya hana shigowa Amurka wannan ya wuce ƙarfin ikonsa. Sai dai kotun ta ce za ta dakatar da nata matsayin tukunna har sai abinda babban kotun ƙasa ta ce. Wannan yana nufin umurnin zai ci gaba da aiki har sai abinda babban kotun ƙasa ta yanke hukunci a kai. A farkon wannan watan nan dai umurnin na shugaba Trump ya fara aiki tun a wani lokaci can baya da ya sa wannan umurni hannu a cikin watan farko na wannan shekara mai karewa. Wannan batu ya jima yana kai komo har na kusan shekara guda wanda wannan batu gwamnatin Trump ta bullo da shi ne ya yi karo kuma da cikas tun tashin farko wanda gwamnatin ta ce ta yi ne da niyyar inganta tsaro a cikin kasar. Masu sukan wannan umarnin ne suka maka gwamnatin kotu domin dakatar da wannan yunkuri, suka ce wannan son kai ne kuma ana neman takurawa musulmai ne. Umarnin dai ya hana yan kasashen kamar Chadi Iran, Libya, Somalia, Yemen shigowa nan Amurka. Jami'a a kasar Iran sun ce sun kame wasu matasa maza da mata har su 230 a wurin biki wato party a Tehran, babban birnin kasar, inda ake shaye-shayen giya da rawa da maza da mata wuri guda, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ISNA ya ruwaito. Kamfanin dillancin labaran ya bayyana jiya Juma'a cewa waɗannan yaran da aka kama za a tume su ne da shan giya da rawa maza da mata, abin da ya saba dokokin kasar. Shan giya da halartar party inda maza da mata suke haɗe wuri guda babban laifi ne a ƙasar ta Iran. Rahotanni sun bayyana cewa hatta mawaƙan da ke gwangwajewa a wajen wannan bikin su ma an kame su, kana an kwace wasu ƙwayoyi da katan-katan na giya. Yan sanda suka ce sun samu labari ne ta kafar sadarwar Instagram da aka wallafa cewa za a gudanar da wannan biki. Rana mafi gajarta a cikin shekara wadda ake zuwa lokacin hunturu rana ce da ake gudanar da biki a ƙasar ta Iran, suna kiran wannan rana wato Yalda. Wutan daji da ya kona dubban hektar a California shine gobara mafi muni da aka taba samu tun bayan a shekarar 1932. Wannan wutan dajin da aka yi wa lakabi da wutar Thomas ya fara kona kudancin California ne tun daga 4 ga watan Disamba, kuma ya kona filin da ya kai murabba'in sama da 110,000.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, a Najeriya rautanni na cewa matsalar karancin man fetur na ci gaba da ta'azzara a sassan kasar yayin da wannan shekara ke kawowa ƙarshe. Kamar yadda masu lura da al'amura ke cewa matsalar karancin mai ba bakon abu bane a duk lokacin da shekara ta kawo ƙarshe a Najeriya. Amma jama'a da dama na ci gaba da kira ga hukumomin kasar da su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan wannan matsalar saboda irin wahalhalun da suke fuskanta. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
A halin yanzu dai karancin man fetur na ƙara tsananta a birnin Ibadan da wasu biranen kudu maso yammacin Najeriya, da na kutsa a wani gidan man ɗaya daga cikin gidajen mai kalilan da aka buɗe ana sayar da man da tsada, na tarar da masu ababen hawa na ta hayagaga don sayen man. Haka ma naji tabakunan wasu dake cikin dogon line a gidan man.
Sunana nu tun wanda lokaci yake wannan line mai tun karfe 11 nake ne 11 na rana
an kai baka samu mai bahar yanzu
wallahi gosulo ne yawa layi yayyawa sai rai ake yi a ba masu jarka ba masu mashin sai a ba masu jarka masu mota mu yan uka da amera banza su su damu da mu ba ko ba haka bane saboda yanzu ana ba su wani za su sai da su a waje a ba su a cika musu jarka a cikin sauki su ba mu galan 2500 suke sai da mana galan.
Sunana Mutare.
Mutare ka samu mai?
Na samu mai amma mun dan buga mun sha wahala kadan kafin mu samu.
Akwai tsada?
1200 suke karba a hannuna.
Akan lita nawa?
kan lita biyar.
Da nawa kuke sayan lita biyar?
Lita biyar ina ganin 145.5 ne haka ne. Insha Allah abin da muke saya ke 145.5.
Shehu, ka samu mai?
Eh.
Ka dade gidan mai?
Na dade.
To wane lokaci ka shiga layin mai?
Tun kare hudu.
To ya harkan mai take a halin yanzu?
To gaskiya harkan mai kan sai dai a hankali mai gida.
Kana nan mi kenan?
Wallahi akwai halan mai.
Yusuf Luruku.
Kilo ba shebi.
Mawara petrol.
Sai otiri petrolora.
Ni otiri yo.
Shiko Yusuf yace ya dade a gidan man amma bai samu sayan man ba. Kamarin karamcin man dai. Ya sanadiyar wasu mutane na da bar saida wanda zuwa wurin ayyukan su ko kuma zuwa wurin kasuwanci. Hassan Murtambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a Najeriya har ila yau ana ta mai da martani tun bayan da majalisar dokokin kasar ta jingina kasafin kudin baddi da bangaren zatarwa ya gabatar mata yayin da ta tafi hutu. Ko da ke kafin tafiyar hutun majalisar ta yi suka akan kasafin kudi da ma'aikatan kasar suka gabatar mata tare da gano abin da ta bayyana a matsayin kurakurai da ke tattare da kasafin na baddi. Amma masana sun gargadin cewa jingina kasafin zai janyo tsaikowa kasar. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aika mana.
Masana tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci game da dakatar da amincewa da kasafin kudin baɗi da majalisar tarayyar Najeriya ta yi sakamakon bankaɗo wasu ababe da tace ba su kan hanya da tace bangaren zartarwa sun saka a cikin kundin bayanai na kasafin kudin na baɗi. Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Matakin da babban majalisa wato sanatoci suka dauka na cewa ba za su duba kasafin kudin na alidotar da 18 ba ko kuma za su dakatar da shi sai wani lokaci saboda wasu kurakurai da suke zargin cewa an tafka a ciki. A gaskiya shi kasafin kudi saboda muhimmancin shi musamman da yake doka ne idan ba an zartar da shi ba majalisa ta zartar da shi ba bangaren zartarwa wato na gwamnati baya da ikon ya taba kudin daga asusun dukiya na kasa. Wannan mataki da suka dauka idan har suka ce ba za su duba shi ba sai bayan wani lokaci mai tsawo zai kawo tsaiko ko kuma zai iya gurgunta irin harkokin ayyukan da ake ciki ko kuma da ake so a yi na wannan shekara. Saboda haka wannan mataki da suka dauka idan ba sun canza yanayi ba zai shi ma wannan zai iya taimakawa wurin kawo tsaiko ko kuma ganin cewa ba a samu abubuwan da gwamnati ta kuduri za ta samu ba na more rayuwa a shekara mai zuwa.
To sai dai a yanda masanin tattalin arziki ke kallon matsalar ta fuskar tattalin arziki da kuma illar da ke da shi ga al'umma da ma kasa baki daya a waje daya kuwa yan siyasa na ganin lamarin na yan majalisar tarayya akwai siyasa tattare da shi duk da cewa jam'iyyar da ke mulki a Najeriya ita ke da rinjaye a majalisun tarayyar Najeriya. Dr. Shaibu Shehu Aliyu masanin tarihi da siyasa ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Idan ka dauko kai nazari cikakke ka fahimci abubuwan da suke faruwa a kasar Najeriya ta harkan siyasa da sauransu musamman ainihin zagon kasa da waɗansu manyan 'yan siyasa wanda ake ganin ya kamata a ce sun marama shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cimma nasara akan dukkan wa'isu manufofi da ya fito da su domin canza alƙiblar ƙasar nan wato wani abu ne zai ɗaure maka kai. To amma kuma idan ka tsaya kai kalle shi ta wata fuska daban za ka fahimci cewa wato ba wani abu ba maki ba ne domin dama can angulu da kan zabo ne aka yi. Yawanci wanda suka shiga cikin jam'iyyar APC ba su da aƙida irin ta Buhari ba su yi musharakar shi akan dukkan wa'isu manufofi nashi ba. Waɗanda suka haɗu a cikin gwamnatin APC a cikin jam'iyyar APC har suka ga gwamnati suka samu cin zaɓe na 'yan majalisun tarayya ne na gwamnoni da sauransu yawancinsu ba su yi musharaka da Muhammadu Buhari ba akan manufofinsa da ƙa'idojinsa. Saboda su kuma waɗannan mutane wanda suka yi angular kan zabo wanda su ɗai dama da su ne aka yi amfani suna cikin waɗanda suka rusa ƙasar nan gabaki ɗaya suka tarwatsa dukkan harkokin tattalin arziki ƙasar nan su ne kuma suke cikin APC kuma su ne na har kwanan gobe suke ƙarama Muhammadu Buhari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zagon ƙasa akan aiwatar da dukkan wa'isu manufofinsa ta siyasa. Wannan ba ƙaramin ainihin zagon ƙasa bane ga ainihin shugaban ƙasa Buhari kuma ya kamata yan ƙasar nan dukkan talakawa su fahimci cin su wane ne asalin suke ainihin ma Buhari zagon kasa domin cimma burinsa. Kuma da masu dama burinsu su abun da suke so shine a cigaba da bautar da mutanen kasar nan, a sasu a cikin halin kawula'i ba domin a cewa an samu yanci ba.
Baban Yaji Prin, murya Amurka daga Lagos. Manyan siyasa
yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da kwata, wato 4 na yamma kenan, da kusan wato da kwata abin nan na Iko da Yawundi da Injamena da kuma Yamai na Jamhuriyar Niger. Ana tare ne da sashin Hausa kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalma shi garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar Dauda Sule daga Kaduna, mai son jin dan takaitaccen bayani kan ibadar Yahudawa da lokacin da ake yin ta da kuma babbar rana a addinin Yahudu. Za kuma a ji ansar tambayar Haru Halilu Gombe, mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya. To bari mu fara da tambayar Haru Halilu daga Gombe kan bambancin jamhuriya da kuma tarayya. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da Malam Sani Balankaru na cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja ya bayar kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan.
Farko dai, jamhuriya ko kuma tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa, yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa. Kowace ƙasa, kamar yadda ka sani, masaƙi yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa idan zai mutum iki. To haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi. To da farko dai, kalmar tarayya ita ce da Turanci muka sani ake kira federalism. Ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da Turanci ake kira wato republic. To da farko dai, to ya kamata mu sani cewar a da can tale-tale kafin siyasar zamani ta kawo kai, a samu kasashe, a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu, sarauta ake yi, tsarin sarauta ake. Addinin da ka je, sarki shi ne shugaban ƙasa, shi ne prime minister, shi ne kowa ma. Abin da ya ba da iko ko izini a yi, shi za a yi. Abin da ya ce kada a yi, ba za a yi ba. To wannan ɗan dogon tarihi ne, amma a taƙaice dai za mu gabatar da shi. Tafiya ta tafi, ƙasashe suka zo lokacin da ƙasar Girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya, kai ya fara wayewa. Aka zo kuma har wasu ƙasashe irin su Faransa suka ɗauka su ƙasashen Turai da makamantansu. Sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa, ko kuma kada ranka da hantsu. Ana nan akan haka, sai sarakuna suka fara ɗan rasa mulkinsu, ƙarfin ikonsu ko ƙarfin tasirinsu a sha'anin tafi da jama'a. Ana nan sai ƙasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abin da ya hali. Misali, ƙasar Faransa ƙasa ce da muka santa da tsarin sarauta, amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani tsakaninsu da sarkinsu, sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya. Wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan. To lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a ƙasar Faransa, kuma ƙasashen Turai a hankali suna dosana, mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna, sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari, suka rika ɗan sarayar da mulkinsu ga wakilan jama'a ko kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. To da haka aka samu tsari iri. Yau kaji an ce wannan ƙasa tarayya ce, wannan ƙasa jamhuriya ce. To amma bambancin dai anan da ya shi ne, ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da kowanne yana da dan cingashin kansa. A nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar. In ka duba a nan tsarin a nan Najeriya, ai da Najeriya ba tarayya ba ce. Ma mulkin mallaka da yanzu ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu. A nan arewa ga daular Sokoto, daular Usmaniya, ga Kanan Borno a gabas, ga daular Benin Empire ko a can a kudanci, sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu. Sai su tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda, aka yi maslaha a kan ita ƙasar za ta zama tarayya. Shi ne wanda ba ta zama haka ba sai a 1914 aka zo ta zama aka haɗe ta. Wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya. Wannan ina iya faruwa, ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa raɗin kansu su zo su haɗe su ko kuma turawan mulkin su haɗa su yi musu kamar da mu aka yi mana a nan Najeriya. To wannan shi ne abin da ake nufi da tarayya. Gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa, su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiyar da al'umma. To ita kuma jamhuriya ita ce aka fi mulkiya, wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ka san wasu ƙasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu ƙasashe da sarakuna ne wuƙa da nama. To a inda duka samu wannan, to aka fi haka shi ne ake samun jamhuriya. Inda ba sarki ba ne, ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki, mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka ba wa shugabanci al'amarin mutane. To wannan ake kira jamhuriya, wato republic. Wato shi ne Malam Sa'adu Zungura a waƙarsa yake cewa, to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda ake jamhuriya. Kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba, muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar.
Lallai.
Yawwa, a ƙaramin namu misali. Dan nan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963. Wato Dr. Nnamdi Azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba.
Haka.
Yawwa. Ba kuma mulki na kama karya ba, mulkin mutum ɗaya. Shi kuma tarayya ya da tun da an ce tarayya ne haɗuwa ake yi, ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu. Yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ƙa'idoji a rubuce, ko ba haka ba?
Haka.
Yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ma samun kowace irin federaliya a duniya. Zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki, akwai rubutaccen tsari.
Sai kuma ansarar tambayar Dauda Sule mai son jin takaitaccen bayani kan ibadar Yahudu da lokacin da ake yin ta da kuma babbar rana a addinin Yahudu. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da muka bayar ga wata tambaya makamanciyar wannan kwanan baya. Da farko dai, Yahudawa na sujjadar su ana gani kamar yadda Kirista da Musulmi ke yin nasu ana gani. Hasali ma a yammacin duniya wasu ɗariƙun Yahudawa kan gayyaci waɗanda ba Yahudawa ba zuwa masujjadarsu bisa wasu sharuɗa masu sauƙi. Alal misali, idan wanda ba Yahude ba ya shiga masujjadar Yahudawa au saboda wata hidimar da ta shafe shi au bisa wata gayyata haka, ana buƙatar ya miƙe tsaye lokacin miƙewa tsaye, amma kar ya durƙusa lokacin durƙusawa, kar ya sanya talif wato ɗan mayafin nan da sukan yafa lokacin addu'a. Kuma idan mace ce, ya wajaba gare ta ta yi shiga mai rufe sura sosai kusan kamar yadda Yahudawa mata ke suturar ibada. Kuma dole ne ta kame kanta banda ɗaga murya, saboda muryar mace da surarta duk al'aura ce a Yahudanci. Masujjadar Yahudawa na da sunaye kamar haka: Baitul, wato gidan Allah, ma'ana inda ake bautawa Allah, da Bait Tefila, wato gidan addu'a, da Bait Knesset, wato gidan jam'i, da Bait Madrash, wato gidan karatu ko nazari. Yahudawa na da addu'o'i farillai uku a rana guda, wato addu'ar safe da ta rana da kuma ta dare. Sannan akwai wasu ƙananan addu'o'in da sukan yi don roƙo na musamman ga Allah, misali ko saboda ɓullowar wata matsala ta bazata. Babbar ranar ibadar Yahudawa ita ce Asabar, ranar da Allah ya huta ma'ana bai yi aikin halitta ba, wato washegarin kammala aikin halittar da ya yi. Ranar Asabar Yahudawa ba su aikin komai sai na ibada, hasali ma tun daga ranar Juma'a da yamma suke fara sujjadar kiyaye ranar Asabar, kuma farallan addu'o'in nan uku sun fi tsawo ranar Asabar. Hasali ma bayan addu'ar safe ta farilla akwai kuma wata ƙarin addu'ar safe mai suna Musa. Sunan addu'ar safe Shakirif ta ranar Minca ta dare kuma Ma'arif. Baya ga addu'o'i, ibadar Yahudawa ta kunshi karance-karancen littattafan addininsu irin su Taura da Talmud da Mishnah da dai sauransu. Shi yasa ma ɗaya daga cikin sunayen masujjidarsu shine Bait Madrash, wato gidan karatu, ma'ana karatun littattafan addini. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro na cibiyar kayan tarihi da ke Abuja, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙon farko ya fito ne daga ɗan kishin ƙasa Husaini Abba Damban, jihar Bauchi, wanda ke gwamnatin Najeriya ya kamata ya kawo ƙarshen ƙarancin man fetur a faɗin ƙasar domin wasu na fakewa da hakan wajen ƙara farashin kayayyaki a kasuwa. Sai saƙon Abdulrahman Aliyu Ahmed Balkore da Abubakar Kawo Gigir, waɗanda suka ce muna fatan ziyarar wuni biyu da shugaba Emmanuel Macron ya fara a jamhuriyar Niger ta kasance alheri ga 'yan ƙasar da ma 'yan Afirka baki ɗaya, amin. Allah sarki, talakawan Najeriya, ƙasarmu ta zama tamkar tsohuwar ƙarya. Da an liƙe nan sai can ya huje, da an ɗinke nan sai can ya ɓarke. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin man fetur da ma sauran matsalolin da ke addabar ƙasarmu Najeriya, domin an ce komai ya zafi maganin shi Allah. Daga Usman Shitu Mahuta da Yohanasu Kiri, jihar Adamawa. Ƙasashen da suka goya wa Trump baya a kan birnin Kudus muna iya cewa sun ji kunyar duniya da su da waɗanda suka goya wa baya, kuma hakan ya nuna cewa barazanar shugaba Trump ba za ta sa waɗansu ƙasashenmu na Afirka sauya ra'ayinsu ba. Hakika an samu gagarumin ci gaba a kan yadda ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana. Saƙon nan ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙauren Namoda da Salihu Isa Fana. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau, wanda ya ce hakika haɗa kai da matasa musulmi da kristan jihar Plateau suka yi domin ƙara fahimtar juna gabanin zaben ƙananan hukumomi da za a yi, hakan ya yi daidai. Abin dariya, yaro ya tsinci haƙuri. Rikicin cikin jam'iyyar PDP yana bani dariya da mamaki, matuƙar ba ku daidaita jam'iyyar ba. Ba lallai ba ne a cimma buri a zaɓe mai zuwa, in ji mai gas Walda Damban. Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Wutan dajin da ya ƙona dubban hekta a California shine gobara mafi muni da aka taɓa samu a ƙasar tun a shekarar 1932. Wannan wutan da aka yi wa lakabi da wutar Thomas ya fara ƙona kudancin California ne tun daga 4 ga watan Disamba, kuma ya ƙona filin da ya kai murabba'in sama da 110,000. Jami'an kashe gobara suka ce ma'aikatansu da yawansu ya kai 2,800 ne suka dukufa wajen kashe wannan wutar, wanda har ya yi dalilin mutuwar ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu da kuma wani farar hula guda. Suka ce sun yi nasarar kashe 65 daga cikin wannan wutan, kana sauran ana ci gaba da gwabzawa. Ita dai wannan gobarar da ta yi nasarar laƙume gine-gine da suka kai har 163,000, wanda aka kiyasta kuɗinsu ya kai dala miliyan 177 daga lokacin da ta fara ci. Kafin wannan guguwar ta Thomas, California ta samu gobara mafi muni a shekarar 2003.
To masu sauraro, haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na uku a jerin shirye-shiryenmu da muke gabatar muku. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin nan, idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Shiladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar yadda kuka ji, sai injiniyanmu Lopes Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.